demokradiyya a yau. Cikin shirin menene fa'idar jawabin da gwamnati El-Rufai yayi kan senatoci uku daga jihar Kaduna, abinda zamu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Bara mun gabatar da shiri dangane da kalaman gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai lokacin da yake shi ba a ja da shi, domin duk wanda ya ja da shi karshen sa mutuwa kamar yadda ta faru da marigayi shugaba Umar Musa Yar'Adua, ko kuma tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan wanda ya rasa kujerarsa saboda ya ja da Nasiru. Mun kuma yaba masa saboda matakin da ya dauka kan wa'adin da wasu matasan arewacin Najeriya suka baiwa ƴan kabilar Ibo su bar arewacin kasar. Wannan karon gwamna El-Rufai senatoci uku daga jihar sa su ya saka a gaba.
Domin su makiyan talakawan jihar Kaduna, an an fara hanya a garin ba su san a dama, an fara gyara asibiti ba su san a dama, an gyara makarantu biyar sauran goma da ba a gyara ba ba su a gyara. A yau babu makiyan talakawan jihar Kaduna kamar su da hunkuri ko misali da an gina ba. Allah ya tsine mu Allah ya musu albarka, Allah ya saka musu ma wayannan tunanu suka shigo Kaduna. Daya fi mishi aski,
na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano, wace irin fassara ko kallo suke yi wa wannan jawabi da gwamna El-Rufai yayi?
To, irin waɗannan maganganun na gwamna Nasiru El-Rufai, muna kiransa a Turance hate speech, wato ko ka ce jawabin nuna ƙiyayya, ko ka ce jawabin hargitsa mutane, ko ka ce jawabin da ka iya haifar da tarzoma. Kuma ƴan siyasa sukan yi shi ba tare da la'akari da abin da zai iya zuwa idawo ba.
Dr. Luka, wannan rashin tunanin abin da ka iya zuwa ya dawo ne, ko kuma dai alama ce ta cewa ƴan siyasa suna cikin wani hali, watakila suna hangin waɗannan mutane ko abokanan hamayya su, ko kuma daga cikin jam'iyyar su waɗannan mutane da suka sa a gaba, watakila sun takura musu?
To, ba ma takurawa za a ce ba, sai dai a ce wato ba sa son hamayya ko kaɗan. Kawai ƴan sun mai da mulkin demokradiyya kamar mulkin mulukiya, shugaba sai dai duk abin da yake a ce to kawai. Ko yaya ifuskanci hamayya, ko daga cikin gida ko daga waje, sai ya kura maleji wajen yin gaba da adawa da wannan hamayya da yake fuskanta.
A fahimtar ku, Malam Nasiru El-Rufai gani yake kamar waɗannan za su hana shi sake samun nasarar kujerar zama gwamna ne yasa ya kure maleji haka kansu?
Da haka, da kuma wato yadda gwamnonin Najeriya suka zama wasu ƙananan alloli, yadda ake musu tumasanci, yadda ake musu wato biyayya ta rufe ido, wato ido rufe, ko shugaban ƙasa ba a yi wa haka. Gwamna ya saba in kwamishinoninsa su ce to kawai duk abin da yake so, ya saba ƴan majalisarsa su ce masa to kawai, ya saba shugabannin jam'iyya sai dai su ce masa to, ya saba dattawan gari ba sa ce masa ga wani abu da ita ba daidai ba. Saboda haka, koyaya wani ike ga wani abu ba daidai din ba, ko kuma ya samu saɓanin ra'ayi da shi, to shikenan sai ya haukace jam'iyyar mulki ta tashi yanzu nan shikenan sai irin waɗannan kalamun na hargitsa mutane na janwo tunzuri.
Ta Sa'idu Ahmedu ka me yaya kake kutanta wannan magana da yayi waccar cewa ba a hamayya da shi ko kuma ba a ja da shi saboda waɗanda suka ja da shi ga makomar su shugaba Umar Musa ya raduwa marigayi ai Allah dauran sa Jonathan da ya ja da shi ya koma Otuko sai kuma gashi yanzu irin wannan magana ta sa me haka ke nuna game da kamun ludayin Nasiru El-Rufai a maganar shugabanci
tana nuna wato na farko bayyana damar wancan kalamai da iba na biyu tana nuna cewar wato siyasarsa wato bata goge ta hau kan tafarkin demokradiyya ba koda ya alabauta demokradiyya to amma shi a zuciyarsa wato mulkin mulkiya ne a zuciyarsa saboda haka wato ya saki maimaita irin wannan magana kuma ba ta da bambanci da waccan za ta iya haifar da komai domin in ka ce a yi wa mutum aski wato kana nufin wato a tinkare shi da ƙarfin tuwo kuma mutum ko ba shi da magoya baya ko shi kadai ne ka san zai turza wajen abin nan kuma ganin turza wannan ma'ana ko halaka shi ne za a iya yi can an yi hamayya da shi sakamako an karke a kabari yanzu kuma an yi hamayya da shi sakamako a hana mutum shigowa gari in kuma ya shigo a yi masa ta'addanci wannan sakon kenan
ina waɗannan magagganu za su tafi da mutumin da ya ce a kama matasan da suka ce sun baiwa 'yan ƙabilar Ibo wa'adi su bar arewa amma kuma shi gashi ga irin lafazin magagganunsa
wallahi har gwandama waɗanda suka ba da wa'adi suka ce a tashi wanda yake sun yi ba daidai ba yake a kama su to shi ba a tashi yake ba cewa yi a halaka mutane in suka shigo gari saboda haka ba wani abu ne idan wannan ba ina ganin illa wato na ɗaya rigar kariya da gwamnonin nan suke da ita jin cewar ko me suka yi ba za a kai su kotu a wannan lokaci da suke kan kujera ba sannan kuma na biyu sauran 'yan siyasa da suke narkewa suke musu biyayya kamar wato suka mai da su wasu ƙananan alloli 'yan siyasa a ce mutum zaɓaɓɓe kamar ɗan majalisa wani lokacin ɗan majalisan ma ba ma na jiha ba na tarayya sai ka ga wani lokacin ba zai zauna a kujera ba idan gwamna yana zauna a kujera zai zauna a ƙasa an ba da rahoton 'yan majalisa na tarayya da suke riƙe gwamnoninsu ta kalma
duk da duka matsalar fushin Nasiru El-Rufai kamar yadda ka sani na da kan wato rance da aka nema ko kuma gwamnati ta nema a bankin duniya akwai hurumi ga Nasiru El-Rufai yayin wannan magana saboda abin da suka yi masa na hana jihar samun waɗannan kudade
babu aikinsu suka yi aikinsu shi aikinsa ne ya zauna yi mulkin gwamnati mulki a matsayinsa na gwamna sannan kuma aikinsu ne idan aka nemi bashi a ƙasa su duba su ga cancantar siyarje a yi wannan bashin ko kada siyarje
na san cewa ka yi magana cewa saboda rigar kariya da suke da ita yanzu ba a iya jansa kai shugaban kotu amma duk da haka hukumomin tsaro daga walau daga shugaban ƙasa har zuwa a daidai a tarayya ba wani abin da za a iya yi na irin jan kunnen irin waɗannan mutane saboda fitinar da ka iya biyo wani na ƙasa da su ma shugaban ƙaramar hukuma ma yi irin wannan magana na iya tunzura mutane balle a ce gwamna
kware kuwa ya kamata a ce shugaban ƙasa zai iya tsawatarwa a cikin wannan lamari ya kamata a ce kai majalisar ƙasa ma za ta iya tsawatarwa ya kamata kuma su jami'an tsaro su nusar da shi hatsarin da yake cikin wannan kuma ya kamata 'yan ƙasa ma a ce suna da wayewar da za su iya nuna masa cewar abin da iba daidai ba ne.
Masu sauraron mu da wannan fashin bakin Allah ya kawo ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamanna madadin Sale Shehu Ashaka wanda ya sama mana sautin gwamna Rufa'i da Dr. Sa'ida Ahmed Duka wanda ya mana fashin baki da kuma Chubahiro Diodone da Solomon Abu wadanda suka daidaita sautin wannan shirin anan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.